أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. أشيك بدعا كراتو قمدة الأحكام وانا مجد باتروا وانا مصلى شيدكي داولي مولانا سيدي خليفة ونيسو a yau goma ga watan goma ga watan Ramadana hijira ta maiki alayhi salatu wassalam shekara ta 1445 kamar yadda muka faɗa a jiya mun tsaya akan ترجمان عبد الله بن كنيب ترجمان سيازو شكين تقريب التهذيب ترجمان تا دولفو دا تريبيو دا شسئن دا بوكوي عبد الله بن كنيب الحاشمي مولاه dace al-Hashimi maulahu ba al-Hashimi min anfusihim ba Hashimi ne amma maulan su ne ba yana cikin su bane ana wanda bawan su ne suka yantar da shi au ya musulunta a hannun su akwai wala'i na musulunci akwai wala'i na yantarwa madaniyun mutumin madina ne shi siqa darajarsa a ta'adili siqa ne shi ne yace mina salisa yana tabaka ta uku ne mata fi awwali khilafati yazid ibn abdul malik ya rasu farko khalifancin yazid ibn abdul malik daula ta umawiyya ta marwanawa marwanawa kasancewa daula umawiyya akwai bangaren abu sufyan akwai bangaren marwan shine yace fi awwalil mi'ati thaniya a farkon dari na biyu a hijira saboda daula ta umawiyya ta yi shekara 200 saboda daular ta rushe hijira na da shekara 132 sannan kuma kafin daular ta kafu khulafa'ur rashidun tsakanin su sun yi khalifanci na shekara 30 cicik kamar yadda ya zo a hadisi mu'jizar manzo sallallahu alaihi wasallama al-khilafatu min ba'di 30 sana kamar yadda ibnu hibban ya rawaito da aka kirga kwanaki a watanni a shekaru da watanni da kwanaki da khalifofi guda hudun nan suka yi zuwa ranar da aka kashe sayyidina Ali sai aka ga shekaru ne 30 cicik ko awa ɗaya bai karu ba to shine daga baya shine daula umawiyya din ta kafu a hannun Muawiya bin Abi Sufyan daga nan kuma har zuwa faduwar wannan daula shekara 100 sai mishi ramzi na ayin ma'ana shi Abdullahi bin Hunayn a al-jama'a Bukhari Muslim Abu Dawud Nasa'i Tirmidhi Ibn Majah duka sun rawaito musu da hadisi to shine yace anna Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhuma والمسور بن مخرمة ikhtalafa bil abawat Abdullah ibn Abbas da kuma Miswar bin Makrama suka yi sabani a wani guda ake cewa Abwa gunda anan ne mahaifiyar manzo sallallahu alaihi wasallam sayyida Amina ta rasu aka binne ta har yau kabarinta yana wajen فقال ابو العباس ابن عباس سيشي يغسل المحرم رأسا شي ماي إهرامي ينا وانكي كانسا زي وانكي كانسا وقال المسور من سام عبد الله بن عباس زام زوم كارن تترجم المسور دو شي مسور يشي لا يغسل المحرم رأسه شي ماي إهرامي من وكان إهرامي ba zai wanke kansa ba saboda a garin wankewan wani gashi zai iya faduwa kuma an hana gashi ya fadi yana daga cikin mahzurat kana fa arsala ibn abbas sai abdullah ibn hunain wanda muka karanta tarjaman sa yace sai abdullah ibn abbas ya aike ni ila abi ayyub al ansari zuwa Abu Ayyub al-Ansari sunansa Khalid bin Khalid sunansa Khalid Abu Ayyub din kunyar sa ne fa wajadtuhu sai na same shi yaktasilu yana wanka bainal karnaini tsakanin karni biyu ba nan karni a nan ba karni na shekara kokar na kafo bane a kusa da rijiya ana kafa gofanni guda biyu me wannan me haka sai a daura tsaro akai gane akwai yana yi a kauye ba to wannan shine ake ce mishi karnaini wannan tsarnin da yake bi ta kan shine igiyan guga din yake kafin na alhajin sa wasu kuma gugan baya kan wannan tsarno tsarno suna yin shi a matsayin kaman in an gama jan ruwa a rataya gugan a kai ko kuma in suka yi wanki su shanye kaya a kai wannan shine karnai ne wa huwa yasturu bi thawbin yace ya rufe kansa ya daura tufafi akan wannan tsarnin karnaini din yayi kasa a nan gaban yake yin wanka yadda idan mutum zai shigo wannan sutura ta kare shi fa sallamtu alaihi sai nayi mishi sallama fa qala sai yace man haza wane ne wannan fa qultu ana Abdullah ibn Hunain ni Abdullah ibn Hunain wanda muka yi tarjaman sa daga baya arsalani ilayka ibn Abbas yas'alu Abdullah ibn Abbas ne yayi koli hunka yana tambaya kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaghsilu ra'sahu wa huwa muhrim yaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake wanke kansa yayin da yake dauke da ihrami kaga ya same shi yana wanka ba daidai din sa kenan fa wada abu ayyuba yadahu ala thawbi fa ta'tahu hatta badali ra'sahu kaga ya rike kansa da tufafi saboda kar a ga jikinsa shine sai yace sai Abu Ayyub al-Ansari sai ya daura hannunsa akan rigan da yake rufe da kansa din fatatahu sai ya kawar da rigan yace hatta badali rasu har sai da ya gani kaina kansa sai ya fito ya bayyana rigan ya rufe wannan zanin da ya rufe saboda yana wankan kar a ganshi din sai ya dan kawar da shi bangaren daidai kan ya fito yana gani banda sauran jikin daidai kan yake gani banda sauran jikin sun makala li insani sai ya gaya wa wani da yake kusa wani khadiminsa ya subu alayhin ma'a ya zuba wa kansa din ruwa ma'ana shi Abdullahi bin Hunayn ya ga abin kuracika ne a aikace shi shine usbu ka zuba ruwa ya ce wa ka zuba ruwa fa sabba ala ra'sihi sai mutumin sai ya zuba ruwan a kansa summa harraka ra'sahu bi yadihi sannan da hannunsa ya dinga haka kaga ana zuba ruwa shi kuma yana abun nan wankewa fa aqbala bihima wa adbara hannayensa ya wanke zuwa baya ya dawo da shi gaba ini fa aqbala bihima ya yi gaba da hannayensa din wa adbara ya koma da su kuma baya summa qala sannan ya ce haka za ra'aitu sallallahu alaihi wasallam ya faɗi yadda ka ganin nan haka manzo sallallahu alaihi wasallama naga yana yin wanka in yana dauke da irani kun san da ba kaman yadda muke sanwara abubuwa a yanzu bane su dama kwata-kwata ba sa yin bandaki ba kamar yadda yanzu ka je kauyuka haka ne galibi banda ma yanzu da mutanen kauye da ke suna yawan shigowa gari sun fara daukar al'adu na gari ba da haka ba ko bako ne kai in ka je kauye a da kawai yana ci kana jin ba haya sai ka fita bayan gari in kuma za ka yi wanka kawai wani buza ɗan kare sai a yafa masa mayafi kawai a ce ka yi wanka a nan in ka duba hadisin fatul makka ma lokacin da manzo sallama yake wanka a hadisin ummu hani kaga shi ma shi yan irin wannan ne ba wani ban daki bane haka har karshe ma suka zo suna sabani akan ya halatta kawai mutum ya gina ban daki hammam ya halatta ko bai halatta suka zo suna sabani akai to kamar wannan ne ba kamar yadda ake tsawarawa ba so tari dama zamanin da kai baka ciki zamanin da bakai zamanin zamanin da kai abubuwan su da yawa ba aka gane ba abubuwan su da yawa ba aka gane kowanne zamani abubuwan suna canjuwa to shine yace wa fi riwaya a wata riwaya fa qala al miswaru li ibn abbas sai miswar yace da ibn abbas la umari ka badaha abada yace a harkan ilimi to daga yau ba zan ƙara jayayya da kai ba ana duk lokacin da a harkar ilimi jayayya ya haɗa ka da wani to kai kake da gaskiya ma'ana miswar ya sallama mishi ne shi wannan miswar ɗin ya kamata a san shi mutumin da Abdullahi bin Abbas ma yana ja da shi tun nan wane ne shi ga shi tarjamansa ya zo a takribu ta'zi tarjama ta 6,694 ya ce al-miswar bin makrama bin laufan bin uhayi bin abdimunaf bin zuhura az-zuhuri ma'ana bakwarai shi ne shi layin banu zuhura su ne kabilar su sayyida amina shi ne kakan da zuriyar manzo sallallahu alaihi wasallama da kuma zuriyar sayyida amina ko zuriyar mahaifinsa abdullahi da zuriyar mahaifiyarsa wannan ne suka shi wannan zuhura abu abdurrahman ana mishi kunya da abu abdurrahman lahu wa li abihi suba shi da babansa makrama din duk sahabbai ne suna da suba sun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da babansa duka mata sanata 64 ya rasu shekara 60 ya rasu رضي الله تعالى عنه قلنا شيني أكوي ما سنا مسور دون سنا نديوا أكوي المسور بني عبد الملك أكوي المسور بني يزيد سنا نديوا قلنا شيني مسور دون قلنا زي نونا ما كنا طبق الصاف إذا سو عبد الله بن عباس تيني شيما صحابيني متاشي بايا شكي من يمن ينسى أبايا shi yasa suke rawaito abinda su ba su sani ba a gun manya-manyan sahabbai kamar shi Abu Ayyub al-Ansari din shine abin da a cikin ilimin musalla suke ce riwayatu sahabi ani sahabi akwai kuma hakasin sanadir akwai kuma riwayatu al-kibar ani sigar ana sahabi ya rawaito babban sahabi ya rawaito wani hadisi a gun karamin sahabi duk akwai su ana sanin wannan saboda walwale shi ka dai musulmi da yawa na sina'a hadisiya shine sai hadisi na a Jabir bin Abdullah an Jabir bin Abdullah qala ahalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam وأصحابه بالحج وليس مع أحد منه حدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلها يشي منذ صلى الله عليه وسلم يادو في دير حج يادو في إيران عيك حج شيد صحابان سا واني أشكنس واند يكيد هذا banda manzo sallallahu alaihi wasallama da Talha wa qadima Ali min al-Yaman sai a lokacin sayyidina Ali yana Yaman sai ya dawo daga Yaman fa qala sai yace ahalaltu bima ahalla bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallama shi dake ba a Madina aka tafi tare da shi ba ta Yaman ne ya zo Makka din bai san wanne irin niyya manzo yayi na aikin haji ba yayi tamattu ne yayi kare ne bai sani ba kawai shi da ya zo daga Yaman saboda ilimi irin na sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ya ce nayi niyyar irin aikin hajjin da manzo Allah ya yi shi kenan in ifradi ne ifradi tamattu'i ne tamattu'i kirami ne kirami saboda koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam fa amara annabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu an yaj'aluha umra sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabban wannan ihramin da suka yi su yi tahalluli a umra su mayar da shi umra fa yatufu su yi tawafi a tafi zuwa ga yaji aluha kamar yayi bayani ne akan ma'anar yaji aluha umra din shi yasa ya kawo fa fa yatufu thumma yuqassiru su yi tawafi da sa'ayi sai su rage gashin kansu wayuhillu da rage gashin kan nasu shikenan sun samu at-tahallul kenan sun gama umra illa man kana ma'ahu hadi banda wanda tare da shi akwai hadaya to bai umarce shi da yayi tahalluli bayan umra ba fa qalu nantaliqu ila mina wa zakara وذكروا احدنا يقطر sai suka ce a yanzu nan ko jiyan nan ko shekaran jiyan nan muka zo da ihrami muka yi tahalluli kuma a ce yau ranan tarwiya mu fita mina al'auran wani daga cikinmu yana dauke da mani yana zuba bana bai jima da bai dade da kusanci da iyalinsa ba kamar yadda muka karanta a wancan hadisin mun san lokacin jahiliya su ba sa yin tamattu saboda hankalinsu bai gani ba tamattu'i kai kwanan nan misali kai ka sauke irami bayan ka sauke ya irami kuma ka kusanci ya dinka sanna ce gobe ko jibi zaka ji aikin abin nan hajji to hankalin su bai gani ba shi kuma manzo yayi wannan domin ya tabbatar musu wannan shine tamattu'i din kuma ya rusa al'ada na jahiliya wasu na cewa da wannan wajihin ne ma imamu malik ya faddala wato ifradi cewa hajji zaka yi ifradi zaka yi tabattu'i zaka yi kirani amma ifradin ya fi saboda wannan abinda suka faɗa din babu shi a ifradi saboda babu sauke igirami tun daga lokacin da ka ɗauke shi sai ka gama aikin hajji ta yiwu misali yau ne ka gama umara yau misali bakwai ga watan zulhijja ka gane ka cire ihraminka a ranar ma misali ka sadu da iyalinka washi gari kuma ka tafi aikin hajji to wannan ne shine ba sa su shine nazzaliku ila mina za mu fita mina aikin hajji wa zakaru ahadina al'auran wani daga cikinmu ya furu ma'ana yana zubar da maniyyi ma'ana bai jima da wato bai jima da kusanci da iyalinsa ba fa balaga zalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala sai labari ya isa abinda wasu suke faɗa din sai labari ya isa sai ya ce law istaqbaltu min amri mastadfartu ma ahadaitu wa laula annama ilhadiya la ahadaltu wannan zai nuna menene shi yayi kirani ne kirani ne yayi yace da abinda ya wuce al'amarina a baya to zai dawo yace da ni ma ban yi abin nan bazan dau hadaya na tafi da shi ba bazan yi dau hadaya na tafi da shi ba sannan ba dan kuma ina da hadaya ba ni ma yadda kuka yi tahallulin nan zan yi tahalluli shi yasa wancan hadisin da muka karanta na sayyida Hafsa ta tambayi manzo ta ce yaya mutane sun yi tahalluli kai kuma ba kai tahalluli ba shi yace ai kamar misali ya kamar ya nuna misali da ya sani da shi ma tamattu'in zai amma tunda ya dau ya zo da hadaya na kirani to saboda haka wannan ne ya hana shi yayi tahalluli domin ya nuna musu abin da suka yi din daidai ne kawai ragowar tunanin tunani da al'adu irin na lokacin jahiliya ne ya yi tasiri a yin wasu daga cikinsu shi ne law istaqbaltu min amri mastadbartu kenan abinda na baro baya da shi ne yanzu zan fuskanta to ba zan dauki hadaya ba kuma da ban taho da hadaya ba yadda kuka yi ta'alluli ni ma zan yi ta'alluli kenan ya nuna musu abinda suka yi daidai ne kenan wa hadat aishatu fa nasakat almanasika kullaha ghayra annaha lam tatul bil baiti a wannan hajjin sayyida aisha sai ce al'ada ta yi dukkan ayyukan aikin hajji da aka sani ana yi ta yi su ya ce ghayra annaha lam tatul bil baiti amma ita ba ta yi tufafi a dakin ka'aba ba saboda duk aikin hajji za ka iya yin shi ba zarci banda tawafi hatta sa'ayi bai da safa wal marwa za ka iya yin sa ba zarci falamma tahurat wa tafat bil baiti yayin da ta samu tsarki daga al'adanta ta yi tawafi kada sai ta ce ya rasulullah يا من ذا الله تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج yace za ya manzo Allah za ku bar Makka ku koma Madina kowa yayi aikin haji da umara din kuma ce na koma Madina kawai da haji kadai fa amara Abdurrahman ibn Abi Bakr sai manzo ya umarci Abdurrahman ibn Abi Bakr wato dan uwanta kenan bi an ya khuruja ma'aha ya fita tare da ita ila tan'im zuwa tan'im wani guri ana ce mishi tan'im amma yanzu an fi sanin gun da suna masjidu Aisha ya zamo gari yanzu a hade yake da wannan a hade yake da Makka yanzu da waje ne fatamarat ba'da al-hajj bayan aikin haji shine sai ta umara to shine wasu suka ce wannan khususiyya ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam ya bata dama bayan aikin haji ta umara wasu kuma suka ce hukunci ne wanda yake a duk mutumin da yake so zai iya yin umara bayan aikin haji amma yin umara kafin aikin haji to wannan wani abu ne sananne a tamattu'i kamar yadda muka karanta a hadisai da yawa عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة أنا ينا نكم سندوكو نير أيكم حجي ifradi sun ce labbaika bil hajj niyyar ifradi to shine amma manzo sallallahu alaihi wasallam ya umarce su yace su mayar da shi umra bayan sun gama umra kuma yawmar tarwiya su tafi da aikin hajji musan malamai duk sun hadu akan cewa ko ifradi ko tamattu'i ko kirani in kai duk aikin hajji yayi sabanin mazahibi ne akan wanne ne daga ciki manzo yayi wanne ne kuma yafi daga ciki fifi kwa kan fifi ko ne mu a gunmu mu maliki ya ifradi yafi musamman ga wanda bai taba yin aikin hajji ba saboda wato ya kadaita niyya guda daya ma'ana kamar bai raba hankalinsa ba yauwa aiki hajji da ke wajibi ne umra kuma sunna ne to a ware wajibi daban sunna ba daban ma'ana lokacin da zaka je kai aikin hajjin ka farko kawai kai ifradi a gun maliki ya kenan ka duba bidayatul mujtahid na ibn rushd ya kawo dalilan malikiya a bisa al'adarsa kuma ya kawo dalilan sauran mazahidin gaba daya kawai sabanin ana yi ne akan wanne ne ya bi amma kowanne aikin hajji ne an abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ma qala qadima rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu sabihata rabi'atin min zilhijja muhillina bil hajj yace manzo sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa sun zo a safiyar 4 ga watan Zulhijja 4 ga watan Zulhijja muhillina bil hajji suna tahalili suna tahalili labbaika da niyyar aikin hajji fa amarahum an yaj'aluha qudha ya umarce su mayar da su mayar umra fa kaga suka ce ya rasulullah ayyul hilli in za mu mayar da shi umra to wanne irin tahalluli ne shine idan muka yi sauke iramin mu komai da komai ya hadinta ne a gare mu hatta kusanci da iyali a ko kuma akwai abin da ya rage suna nufin wannan tahallulin da za su yi التحلل أصغر نيك والتحلل أكبر نيك قال سيج الحل كله معنى التحلل أكبر نيك معنى إذا كي أمرا كسوك إيرامك قومي يا هنجا أغريك لكي نوانا ديك سنزو سني أمرا فوق وطن الحجة suka sauke iramin su to kaga 5 ga wata 6 ga wata 7 ga wata kwana uku suke da shi ba a irami a cikin su a cikin kwana uku nan wanda yazo da iyalinsa ba zai iya kusanci da iyalinsa cikin kwana uku a cikin kwana uku nan komai za ka yi kawai kawai a kwana uku nan kai kamar ba alhaji bane kamar ba mutum ne zai aiki na ji kawai daya kake nan kawai kowa kamar kana da mata kawai ka gane to kamar wannan ne to su kuma suka zaci cewa tunda bayan kwana uku za a je aikin hajji to la'anda sauran abubuwa sun yanke farshe su satin are da saka rigansu da wandonsu da komai za su yi amma banda zaci da iyali shine manzo ya bayyana musu ya fayyace shi alhillu kullu wannan duka yana nuna maka kamar hankalinsu bai gani sosai ba suna gani yaya za a yi kai abin da kaga dama cikin kwanakin nan kuma ranar aikin hajji wato ka fita ka je aikin hajji kamar ba a girmama makan ba ko ba a girmama aikin hajji ba saboda haka ne galibi za ka ga mutane abin da ba cika yin sa ba ko abin da ba su saba ba yana musu tasiri yanzu akwai da yawa da mutane wanda hankalinsu bai ga taimama ba wani gani yake in yi taimama ya tsalla kamar ba ya da tsalla ga yake saboda rashin samu wani kuma in yi taimama in yi tsalla ya samu ruwa zai alwala ya zaki haka nan kamar mutum yana da janaba bai samu ruwan wankan janaba ba aka ce ya yi taimama ya yi tsalla to wasu sun yi haka kawai hankalinsu bai dauka ba gani suke kawai ba su da sallah ya za ka yi sallah kuma da janaba a jikinka da Allah in ya samu ruwa in yi wanka zai yi alwala ya sake wannan sallar da yi to kamar haka ne kawai duk abin da shari'a ya ce ka yi ba ruwan da kuma ka yi kawai ya karɓo haka za ka ga yawancin abin da misali ba cika yin sa ba mutane hankalinsu baya daukan abin to shi ne ya ce alhindu kulluhu an urwa ta bin zubair kala su'ila usama tubin zaidin wa ana jalisun kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yasiru hina dafa'a faqala kana yasiru al'anaqa fa iza wajada fajwatan nassa urwa namiji ne karka ga wani an ce urwatu din ka dauka ko mace ce ta ko sunaye na maza wanda suna da ta irin su talhatu usamatu hamzatu safinatu da sauransu urwatu suna da ta to kada ka duba wannan tadin ka dauka a suna ne na mata saboda haka suna ne na maza saboda haka a larabci wal ibratu bil ma'ana la bil lafzi zaka yi larabci irin na maza ne zaka ce ja'a urwatu ba zai yi ka ce ja'at urwatu ba kamar yadda kake cewa ja'at khadijatu, saboda larabawa a magana a sentence din su suna duba ma'ana ne, ba suna duba lafazi bane. Amma abinda bai shafi suna ba, to suka iya duba lafazi, suka iya duba ma'ana. Amma abinda ya shafi suna, kawai suna duba ma'ana ne kawai. Zaka ce qara'a hamzatu, zaka ce qara'at ba. Urwa shi ne wanda za ka ga yana da riwayoyi da yawa a wajen Sayyida Aisha. Sayyida Aisha din innarsa ce, yana wasa da ita, akwai wasa tsakaninsu. Shi ne Urwa bin Zubair bin Awwam bin Khuwailid al-Asadi Abu Abdullahi al-Madani sikatun faqihun mashhur, sai yace min al-salisa, yana tabaka na uku ne. Sika ne faqihi mashhuri, yana daya daga cikin al-fuqaha saba'a, wanda asalin mazhabobin nan guda hudu, to daga fatawoyin wannan al-fuqaha saba'a ne aka samu. Su kuma al-fuqaha saba'a cikin tabi'ai ire-iren su Urwa din, akwai sahabbai guda bakwai, tun a manzo yana da rai, idan agun ba manzo suna ba da fatawa, indai agun ba manzo su ake tambaya suke ba da fatawa. To su kuma yawancin fatawoyinsu ko iliminsu, ilimin wayancan sahabbai guda bakwai waɗanda suna fatawa a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ne. To daga bisani mazhabobi guda hudu sun jinu da fatawoyin fuqaha saba'a na tabi'ai, sannan fatawoyin fuqaha saba'a na tabi'ai sun jinu akan fatawoyin sahabban da a zamanin manzo ma suna fatawa. Daga bisani mazhabobi din hadisai ne, ba kamar yadda aka dauka a yanzu bane, a ce fiqhu ra'ayi ne ko ijtihadi ne, ana samun kurakurai da yawa haka. To shi ne ya ce thiqatun faqihun mashhurun min al-salisa mata sanata 94 ala sahih, ya rasu shekara hijira na da shekara 94 ne a kauli sahihi. Sannan wa mauliduhu, haifuwarsa fi awa'il khilafati Usman, farko farkon khalifancin sayyidina Usman ne aka haife shi, kenan shi bai ga manzo Allah ba. Amma wansa Abdullahi bin Zubair shi sahabi, kun gane su hudu ne ƴaƴan Abdullahi bin Zubair. Shi Abdullahi din sa'ansu Abdullahi bin Abbas ne, shi ya ga manzon Allah. Wata ran yana karami, sai na Umar, dama al'adarsa idan yara suna wasa suka hango sai na Umar sai su gudu su wasu, shikenan yara suna wasa har da Abdullahi bin Zubair a ciki, shikenan sai yaran suka watse shi ya tsaya, sai Umar bin Khattab da ya zo ya ce yaya yara suna gani, sun gani suna guduwa, kai kuma baka gudu ba, sai ya ce saboda ban ma laifin komai ba ne shi, ban san laifin da nima, sai ya ce wannan yaran ya girma za a yi abin nan da shi. Haka wata ran yana karami a sai manzo sallallahu alaihi wasallama aka yi mishi kaho, jinin yana cikin akoshi, sai ya ce Abdullahi je ka dauki wannan jinin ka je ka asa ka ajiye ka binne a wani guri wanda mutum ba zai gani ba, shine da ya dauki jinin ya fita sai ya kwada ya sha, da ya shigo manzo ya kalle shi ya ce Abdullahi aina ka ajiye, aina ka ajiye wannan jinin, ya yi mu shi ce kar da ya sha ka yi, wanda manzo ya san sha ya yi, ya ce kar da ya sha ka yi, sai ya kai shi jana ya ce to ya ce ka shiga uku a gun mutane, mutane kuma sun shiga uku a kan saboda ya sha jinin annabta, irin manyan imtihani da Allah yake ba annabta irin sa ne Allah zai mishi, ya ce kar da ya shanye wa kai, to shi din yana da suruba amma sauran kannan nasa suruba ka gane ba su da suruba, an haife su a bayan manzon sallallahu alaihi wasallam, shi urwa tun a zamanin khalifancin sayyidina Usman aka haife shi, to wannan shi ne, shi kuma wannan kan Usama bin Zaid sahabi ne ko ya yi kusan shi dan gidan Zaid bin Harisa dan gatan manzon Allah, idan Madina ta rikice ta rude wani abu ya taso aka rasa ba zai je tuntubi manzon Allah kai sai a taru a zubin Usama, kai ne kadai za ka iya gaya wa manzo Allah sallama, sai ya ji ya gaya masa, ana ce mishi hibbu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, baban shi din shine Zaidu Zaidu bin Harisa wanda shine na hudu ko na biyar a musulunta, na hudu ko na biyar a musulunta shine wanda shi kadai a Qur'ani Allah ya ambaci sunansa cikin sahabbai, ba sahabin da gardagar aka kama sunansa a Qur'ani sai shi, shi ne falan ma kaza zaidun minha wataran zawajin aka, shi yasa a nawa muke buga misali da shi kala zaidun ja zaidun saboda girmama sunan da Qur'ani ya fada, har wani ma yana karanta ilimiya ya ce ni me yasa duk misalin da ake kawowa ake ka cewa kala zaidu ja zaidu darabtu zaidu, aka ce masa saboda sunan sahabi ne wanda aka ambata a cikin Qur'ani, to shi ne Usama bin Zaid, shi ne manzo sallallahu alaihi wasallama ya tana da runguna mai yawan hatsari, sannan a ciki shi Usama bin Zaid ne shi ne ka'idi shi ne jagoran wannan jeshi din, a cikin wannan rundunar ya sa manya-manyan sahabbai har da su sayyidina Abubakar su sayyidina Umar suna bayansa, amma kuma shi ne jagora, sai ce sir haisu sara abuka, saboda ya tura shi mutane inda Zaid bin Harisa da Abdullahi bin Rawaha da Ja'far bin Abi Talib suka je aka kashe su aka gumurzu daga bisani Khalid bin Walid, lokacin yana sabon musulunta ya dawo da wannan jeshi din bayan sun gudu Rumawa, Rumawa wajen su 100,000 su kuma sojojin Khalid bin Walid su 3,000 ne kadai kawai, to manufar manzo shine ya je yayi fansa, ya je yayi fansa, wannan shine manufa cewa inda aka kashe mahaifi ka je ka yaƙi waɗanda suka kashe maka mahaifi, wannan zai nuna ma a musulunci akwai fansa, kun gane, to shine manufar manzo sallallahu alaihi wasallama, sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya rasu kafin jeshi din ya fita, wasu suna cewa ma sun fita suna bayan gari aka zo aka ba su labari aka ce ai manzo sallallahu alaihi wasallama ya rasu, da ce bayan da za a yi manzo ya rasu mu fita, ba su fita ba, to bayan an gama jana'iza da komai an yi wa sayyidina Abubakar bai'a, sayyidina Abubakar ya ce yanzu shi khalifa ne amma manzo ya saka shi cikin jeshin Usama, dole ya bi Usama a je a yi wannan yakin a zo da shi, haka sauran sahabban ma manya wanda aka sace dole su tafi saboda bin umarnin Manzon Sallama. Aka zo aka yi ca wannan ya sa baki, wannan ya sa baki, to da kyar sai na Abu Bakar ya yadda a kan, suka ce masa kai ne fa shugaban musulunci na duniya a yanzu, kuma jiyajiyan nan aka yi maka bai'a, yaƙi yaƙi kuma ya ɗauki abu da yawa, akwai ijimari da yawa. Yanzu kai kana gani a ce jiyajiyan nan aka yi ma bai'a ka zama shugaban musulunci na duniya, a je yaƙi da kai a ce wani abu ya sami kwaci an kashe ka, zai zama rahunin musulmai, musulmai jikinsu zai sanyi, za a ɗauki cewa musulunci bayan rasuwar manzo kawai ba komai ba ne, saboda haka komai zai iya faruwa a yaƙi. Sai ya ce amma manzon Allah ne ya sa ni yaƙi. Suka ce eh, manzon Allah ne ya sa ka, dole ka bi umarninsa, kuma wannan kuma maslaha ce. Da kyar suka sa kansa, sai ya ce to sauran manyan sahabban sai sun je. Haka aka tsaya. To shi ne Usama bin Zaid, shi kuma babansa Zaid bin Harith sananne ne, kamar yadda muka yi magana a kansa. To shi ne ya ce an tambayi Usama bin Zaid wa ana jalisun, Urwa bin Zubair ce ina zaune, wani ya zo ya tambayi Usama bin Zaid kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasiru hina dafa, yaya manzo sallallahu alaihi wasallam bayan ya taso daga Muzdalifa sai zo Mina, wanne irin tafiya yake yi? Saboda tafiya din kala kala ne, kamar yadda muka karanta musu daga ciki, akwai Raman, akwai Khabab, akwai Mashim, akwai Habb, akwai Farb, tafiya kala kala ne. Faqala, sai ya ce kana yasiru al-anaqa, yana tafiyan da Laraba suke ce mishi anaq ne, anaq din yana sama da Ramal da muka karanta, ka gane ki yana sama da Ramal. Asalin jerin yadda wasu suke jerawa al-mashyu, daga mashu sai Khabab, daga Khabab sai Ramal, daga Ramal sai anaq, daga anaq sai Nas, daga Nas kuma sai Harb, ka gane, daga Harb kuma sai Farb. Duk gudu ne ko tafiya ne, amma kowanne tafiya a gun Larabawa yana da nashi suna. Kenan anaq din tafiya ne wanda ya wuce, wanda muka karanta yadda ake ashwaq guda uku nan, ya wuce wannan anaq din. Shi kuma Nas din ya wuce anaq, amma bai kai dukansu, ba su kai gudu ba, ba gudu ba ne dukansu. Daga Nas din ne zuwa sama sunayen kalmomin suke zuwa, sunaye ne da gudu, amma sauran duka tafiya ne, ya dai wani ya fi wani sauri. Shi ya sa ya ce faiza waje da faji watan, amma in ya samu gun da ba jama'a sosai nasa, kaga wannan zai nuna ma ana din wato bai kai nasa ba. In ya samu gun da akwai yara yara haka, to a wannan lokacin sai yayi nas, ma'ana sauri sama da ana din kenan. An Abdullahi bin Amr bin As radiyallahu anhuma, shi tarjamansa ba so ɗaya ba, ba so biyu ba, mun gabatar daga baya. Duk sahabin da kuka ga mun wuce shi ba tare da mun yi tarjamansa ba, a karatunmu na baya an riga ya yi tarjamansa. Shi yasa muka dawo tarjaman tabi'ai da suka zo cikin sanadi. Inda za mu karanta Bukhari, to za mu yi tarjaman misali duka ruwatin duk da suka fito a cikin sanadi. Haka ne da za mu karanta Tirmidhi, haka duk hadisin littafi wanda yake da sanadi cikakke kenan, saboda wannan da wannan ne za ka karanta hadisi a hadisance. Ko da ma galibi masu karatu ba sa son haka, so suke yi sauri sauri a sauke littafin kawai, so gane bukata. To shi Abdullahi bin Amr bin As shi ma yana cikin Abadila, Abdullahi bin Abbas, Abdullahi bin Umar, Abdullahi bin Amr da kuma Abdullahi bin Zubair. Anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam waqafa fi hijjati al-wada'i faja'alu yas'alunahu. Lokacin hajjin ban kwana manzo da ya tsaya, sai suka fara tambayansa, suka ci gaba da tambayansa. Ja'ala din yana daga cikin af'ali shuru'i ne, yana cikin kada wa akhawatuha, tukunan su ba a sa musu an a kabar din. Kamar yadda Ibn Malik ya faɗa, a af'ali shuru'i ba ka sa an. Misali, ja'ala zaidun yaqtubu, ba'ana wannan shi ne zaidu ya ci gaba da yin kuluba. Haka in ka ce bada'a zaidun yasiru, aqbala zaidun yafiru, ka gane? Yana babin kamar kada zaidun ya kuma, kada zaidun ya kuma, ka gane? Yana wannan babin ne. Af'ali shuru'i ake ce musu su goma ne ko goma sha ɗaya ne gaba ɗaya a Larabci. Za ka yi musu irabi irin irabin da za ka yi wa kada wa khawatuha. Isimin suna da isimi, khabar din kuma zai zama to jumla fi'iliya ne. Haka ake musu shine faja'alu yas'alunahu, ma'ana suka ci gaba da tambaya, wannan yayi tambaya, wannan yayi tambaya, wannan yayi tambaya. Shine fa qala rajulun lam ash'ur, wani mutum yace a rashin sani ban sani ba, fa halaqtu qabla an azbaha, ina da hadaya kafin na yanka hadiya na, a rashin sani ban sani ba, sai na aske kaina kafin na yanka hadaya. Yana nufin asali sai ka yanka hadayarka za ka aske kai, amma yace ban sani ba, a rashin sani sai na yi aske kaina kafin na yanka hadaya na, wato ranar goma ga wata kenan, ranar layya. Kala yace izbah wala haraja, ba komai ka je ka yanka. Izbah wala haraja, ma'ana ko zuwa gaba ne ka yanka tukunan ka aske kanka, wala haraja, ba wani laifi, ba komai kawai, ba wai yanzu ba. Saboda ya bashi umarni ne akan abin da ya riga ya aikata, abin da yake nufi ko zuwa gaba, wannan abin da kai daidai ne, ba laifi. Wa qala al-akhar, wani kuma yace lam ashkur, ni kuma ban sani ba, fa nahartu qabla an armiya, sai na je na soke hadayata kafin na je na yi jiba, kafin na je na yi jifa na soke hadayata. Wanda asali sai ka yi jifa za ka je ka soke hadaya, ka gane? To shi ne ka faƙala, sai ya ce mishi irimi wala haraja, ko zuwa gaba ma ne ka je ka yi jifan tukunan ka je ka soke hadayarka. Fama su ila yau mai izin an shay'in guddima wala ukhira illa kala if'al wala haraja, sai ya ce ba abin da za a tambaye shi a wannan ranar a gabatar da abin ko a jirkinta abin, sai ya ce wa mutumin ka je ka aikata zuwa gaba ma ba komai. Wannan me zai nuna maka? Abubuwan aikin hajji da ake yi ranar goma ga wata, za ka iya yin kowanne abu, shi ne ma'ana kawai. Misali, a ranar goma ga wata, cikin aikin hajjin da ake yi, in aka dawo daga Muzdalifa aka dawo Mina, akwai aske kai, akwai jifan shedan babba da ake fada al'aqaba, al'aqabatul kubra din, akwai jifansa, akwai soke hadaya ko ka ce yankan mai kirani da kuma mai tabattui, akwai tawaful ibada, duk wannan a rana da yake. Shi yasa ranar ku hakin hajji ba ranar da ake shan wahala kamar ranar din za ka gaji. Kuma dole ne wani lokaci a ce kawai sai dai ka yi abin a kafa, saboda in ka ce za ka hau mota ka ce tsakanin da nisa, to mai kafa sai ya je ya gama abin da suka yi ba gaji. Ban san yanzu ko da sun yi jirgin su kasa zuwa ita abin da ya kamata wannan. To saboda haka a cikin wayannan abubuwan kawai a ranar ka yi wanda ka ga dama da ku, in ka ga dama ka taso kai tsaye, in ka je ka ga dama ka fara jiba, in ka yi jiba kawai kai tsaye ka dawo, ka gane? Ka dawo Makka, cikin garin Makka kawai ka yi tawaf ibada, ka
a gane au ko kuma idan kai jifa ka samu wani buka aske kanka a gane tukunan ka zo tawaful ifada au in ka zo kai tawaful ifada a shagunan da yake cikin harami ka aske kanka hadaya ka min su da ma mahajjata ba su ne suke yanka da kansu kamfanin nuka ne babu ruhu da aka keɓance a daji je su da bayan yanka kawai in ka siya a kamfani shikenan sai a yanka maka an Abdurrahman bin Yazid an-Nakhai annahu hajja ma'a ibn Mas'ud daga Abdurrahman bin Yazid an-Nakhai yayi haji tare da Abdullah bin Abbas Abdullah bin Mas'ud fara'ahu yarmi al-jamrat al-kubra bi sab'i hasayatin ya ganshi yana jifan jamra kubra shine wanda ranar 10 ga wata shi kadai ake ci ba shi kadai ake ci ba sannan fa ja'ala al-bayta an yasarihi sai lokacin da yake jifa dakin Ka'aba din kun san dakin Ka'aban ba agun yake ba amma dakin Ka'aba din yana hagunsa yana hagunsa saboda mina din tana gabas maso arewa daga Makka saboda haka idan zaka cefi Aqaba Kubra idan kana so dakin Ka'aban ya kasance yana hagu da kai to zaka fuskanci kana bangaren kudu zaka yi jiba sai kasance dakin Ka'aba ko ka ce Makka yana hagunka ya faɗi kaman kaifiya yadda ake yin jifan kenan kai jifan yadda Makka ko ka ce Ka'aba yana bangaren hagunka ba yana bangaren damunka ba wa mina an yamini yawa shine ya fassara kenan ka sa mina yana bangaren damanka sannan kuma Ka'aba ko ka ce Makka yana bangaren hagunka a haka ne ake yin jifa summa qala sannan yace haza maqamul ladhi unsilat alayhi suratul baqara sallallahu alaihi wasallam sai yace masa wannan gunnan da kaga na tsaya nayi jifan nan anan ne inda wanda aka saukar masa da suratul baqara shi ya tsaya ya jifa shine manzon sallallahu alaihi wasallam kenan saboda sahaba suna ji da suratul baqara Abu Dawud suna dangantawa suratul baqara har suna cewa ragon mutum wanda ba zai iya haddace qur'ani ba kawai ya haddace suratul baqara shike ya je ya karata ya ta yi shi eh shi zan zaka ga kowanne abu sai sun dankata suna ji da suratul baqara akwai lokacin da manzo sallama ya je wani gari yana so ya nada limani waye haddace suratul baqara waye din ba san ba ni Ali Imran da haddace suratul ni ne sai wani yaro garin sai ya fito sai ce ni na haddace suratul baqara shi to karanta shi ya karanta shi to shine limani saboda haka ne fadaloli da yawa suka zo ne suratul baqara duk ranan da ka karanta suratul baqara a gidanka shedan aljanni ba zai iya shiga gidan ba in za ka iya kullum ka karanta suratul baqara a gidanka kai ma ranan da ka karanta suratul baqara wani halitta bai sai ya cutar da kai ba dama suratul baqara ita kanta fadalarta kun gane haka nan fadalar ayoyi guda suwa ulaika humul muflihuna daga farkon alif lam zuwa ulaika alamu da min rabbihim ulaika humul muflihuna sannan kuwa fadalar ayatul kursi fadalar wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim inna fi khalqis samawati wal ardi zuwa karshen aya sai kuma fadalar amanar rasulu a wata riwaya daga lillahi ma fi samawati wal ardi zuwa gashi to shi kuma wanda ba zai iya haddace suratul baqara ba to din yadda zai ya haddace daga alif lam mim zuwa ulaika la mudam min rabbi wa ulaika hum muflihuna ya haddace wa ilahukum ilahun wahid zuwa liqaumi yaqiluna ya haddace ayatul kursi ya haddace lillahi ma fi samawati zuwa sura wanda ba zai ya haddace suratul baqara ba yawa sune أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين hadisin yana nuna ba in kai umara ko aikin hajji an fi so ka aske kanka kamar yadda Qur'ani ya gabatar muhalliqina busakum muqassirina ziba wai a cikin alkitabi yana cewa yayi diddigin maganganun larabawa a babin afafi suna gabatar da abin da ya fi muhimmanci a wani kun san wau a babin azafi baya nuna farko da ƙarshe to amma ta yin da zaka gane abin da aka fara ambata din yafi muhimmanci misali a larabci idan kace jaa zaidu wa amru abin da kake nufi zaidu da amru duka sun zo amma dan ka fadi zaidu da farko baka nufin zaidu shi ya fara zuwa ku gane wannan shine gwangu a asafi kenan in fa ka sa ko summa shi ne zai nuna zaidu ya fara sa jaa zaidu fa amru jaa zaidu summa amru gane to a lokacin da nace maka jaa zaidu wa amru ina nufin duka sun zo a gane amma zaidu ya fi damuna ko zuwan zaidu ya fi damuna haka shi yasa ake cewa idan baka karanta ilmul ma'ani ba nahawdinka ba zai ma amfani ba nahawdinka zaka ka fahimta zaka yi kada ta gane to shine laqad sadaqa Allahu rasuluhu ru'ya bil haqqi ladadkhulunna al masjid al harama insha Allahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina ya kawo muhalliqina to shine anan manzo yayi wa masu aske kai bayan umra ko haji addu'a bai hada da masu rage kansu ba to agun akwai wadanda su ba su aske kansu ba sai suka ga yaya za a yi a ce addu'a manzo Allah su ba za ciki wal muqassirina ya rasulullah samu mu ma yake sa su sai a nan karshe sai da yayiwa wadanda suka yi aske kansu addu'a so uku na uku su kuma yace wal muqassirina kaga gobe ba za yi ka je ka rage kanka ba sai dai ka je ka aske saboda manzo sallallahu alaihi wasallam ya gabatar an Aisha radiyallahu anha qalat hajjajna ma annabi sallallahu alaihi wasallam fa fadna yawm an-nahr fa hada safiya mun yi haji tare da manzo sallallahu alaihi wasallam muka dawo daga Muzdalifa zuwa Mina ranar sallah ranar layya mun yi bayanin dalilin da yasa ake gayawa zuwa daga Muzdalifa zuwa Mina ko zuwa Makka ifada din saboda yawan jama'a sai Safiya sai al'adanta yazo farada annabi sallallahu alaihi wasallam ma yuridu rajulu min ahlihi fa qultu ya rasulullah innaha ha'id sai manzo sallallahu alaihi wasallama yana fi abinda namiji yake nufa daga iyalinsa ma'ana yana fi kusanta da ita kenan fa qultu sai nace inji Aisha ya rasulullah innaha ha'id ya manzan Allah ai tana da al'ada. Faqala sai yace ahabisatuna hiya, wannan yana nuna kenan za ta tsare mu, ma'ana za ta rike mu mu zauna a Makka sai ta samu sarki, mu jira ta sai ta samu sarki ta yi tawafi. Shi ne ma'ana ahabisatuna hiya. Faqalu ya rasulullah, sai suka ce ya manzan Allah, inna qad afadat yawman nahari, sai suka ce a ai ba za ta tsare mu ba, ai kafin al'adan ta yazo din nan ai ta yi tawaful ifada a ranar layya, saboda haka ba za ta tsare mu ba. Kala ukhruju, sai yace to shikenan kowa ya yi damara, ko duk ku yi damara ku fita ku koma Makka, ku yi damara ku fita ku koma Makka. Wannan hadisi ne wal iyaz billah, la'ananne zindiki Abdul Jabbar yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam wai ya nemi iyalinsa a gaban jama'a. Wal iyaz billah, wannan ba lokacin da zamu yi bayani a kai, amma a takaice kowa ya san da manzo sallallahu alaihi wasallam musharrihi ne, shi yana koyar da shari'a, yana koyar da shari'a, duk abinda ya same ka baka san yadda zaka yi ba, to tuni manzo ya karantar da abin, to a san da wannan sosai. Saboda haka duk wasu hadisai wanda ake ce musu mushkilul hadis, ko azu a ce muftalaful hadis, ko hadisi ka karanta ka kasa fahimtarsa, ko ka ga wani sahabi kamar yayi su'ul adab tare da manzo, abinda ya kama da wannan duk tashri'i ne, inda abubuwan ba su wakana a wancan lokacin ba, ka gane ai ba su wakana a wancan lokacin ba, to yanzu kai in abin ya same ka waye zai gaya ma kai abu, ko za ka yi abin ne babu wani hukunci da Allah da manzo suka yi akan wannan abin. To saboda haka wannan faradan nabiyu ma'aradar rajulu min ahalihi, wannan yana nuna maka a tahallulul akbar ne, a duk lokacin da kai tawaful ifada a aikin hajji komai ya halatta a gare ka, har da kusanci da iyali. To idan manzo bai karantar da kai wannan ba, a ina za ka sani? Kuma shi ne musharri'i da yake cikin, shi ne yake gaya mana shari'a kaza hadal ne, kaza ba hadal ba ne. To saboda haka ranar kuma ita safiya ita ce ranar girkinta ne, ko ranar naubanta ne, ka san manzo ya Allah subhanahu wataala daga ƙarshe ya saukar da turji man ta sha min hunna wa tuni ilayka man ta sha, matansa ba su da ranakun girki, kun gane? To amma kafin ayar ta sauka suna da ranakun girki, ka gane? To saboda haka na ɗaya hadisin yana nuna maka wato hukuncin wanda ya yi tawaful ifada yana da at-tahallulul akbar, hatta iyalinsa zai iya kusanci, zai iya kusanta. Na biyu hadisin zai nuna maka idan ka tafi da matanka biyu ko uku aikin hajji, to a ranakun aikin hajjin ma za su yi nauba, kun gane? Suna da ranaku da za ka ba su na nauba, ka je da matanka biyu ko uku. Sannan yadda shi Abdul Jabbar ya fassara ukhruju din nan, manzo yana nufin ukhruju a nan tunda sayyida Safiya ta samu ta yi tawaful ibada, ba za ta tsare mu ba, ba za ta rike mu jira ta ba, saboda haka ukhruju ku fita ku kama hanyar Makka. Shi kuma saboda wautan shi da mummunan zuciyarsa, so yake ya aibanta manzo, aibanta manzon ne shi ne ra'ansa, sai ya fahimci ukhruju din da cewa a nan inda suke din wato wal iyaz billahi mutane su fita ya sadu da safiya. Misali kuna daki ne ku da yawa, ina da iyali na shikenan, sai ce ku fita, abinda nake miki ku fita an sadu da ita, haka ya fassara shi. To haka ya dinga daukan hadisan manzo Allah yana da guda su na ɗaya, kowa ya riga ya san da cewa Abdul Jabbar ba muhaddis bane, ba malamin hadisi bane. A takhrijatin littattafan da ya rubuta ne za ka gane shi ba malamin hadisi bane. Muqaddimatul azifansa na farko da na biyu, duk mutumin da ya karanta hadisi ya ga takhrijinsa, tartibin takhrijinsa, to zai san da cewa bai karanta hadisi ba, bai san ilimin hadisi ba. Kawai ta nan za ka gane, kamar yadda kuma ba shi da fiqhun hadisi, saboda ilimin hadisi daban, fiqhun hadisi daban. Saboda da yana da fiqhun hadisi irin wannan hadisin, zai istinbatin mas'aloli na fiqhu a ciki. Na ɗaya a tahallulul akbar, na biyu yin nauba tsakanin mata biyu ko uku, hatta a ayyukan haji in ka tafi da matanka. Na ukunsa kuma shi ne matar da take da al'ada za a jira ta sai ta yi tsawafi, sai a tsarkinta ya zo sai ta yi tsawafi tukunan za a tafi. A gane duk matsaloli ne na ciku a ciki. Hukurutu yana nufi ne ku fita zuwa Makka ne, kuma karinar da zai tabbatar maka da wannan da ya ce a habisatu nahiya, za ta tsare mu kenan ita Safiya, ta hana mu komawa Madina ya Rasulullah, za ta tsare mu jira ta yi ta samu sarki ta yi tsawafi tukunan za mu tafi. Shi ne suka ce ya Rasulullah innaha kad afadat yawman nari, ai ta yi ifada. Saboda haka kana sai mun zai ce tunda ta yi ifada, to bada ba batun jiranta, shikenan ku yi damara ku fita ku koma Madina. Wannan shi ne ma'anar hadisi. Wafi lafdin, a wani lafazi, kala nabiyu sallallahu alaihi wasallam aqra halqa atafat yawman nahari, qila na'am kala fantiri. Kun ga wannan riwaya ba za ta fassara wancan. Kalimar haqla abinnan aqra halqa dinnan wato masdarai ne guda biyu waɗanda ake faɗansu a matsayin kamar addu'a ake faɗansu. Wasu kuma suka ce a'a, in ka ce halqa ka ce aqra kamar ka ce sakra afshani, ma'ana mu'annas ne, wazani ne na mu'annasi, ba manzari bane. Wasu kuma suka ɗauke shi a matsayin kaman a mashumi, ma'ana wani abu ne wanda ba a so ya wakana, shine ya wakana, shine Laraba suke faɗan waɗannan kalmomin guda biyu, abin shi ne ma'ana a ce abu ya makale a makogoronka, halqa daga minal halqi, aqra min al-aqri kaman soke raƙumi ko soke abu mai rai ya mutu. To shine suke amfani da kalmomin guda biyu akan wasu abubuwa waɗanda ba a so ya faru ba na shi. Misali ba a so a ce Sayyida Safiya an jira ta ba, jiran nan ba san yaushe ne al'adan ta din zai yanke ta zo ta tawafi ba. To shine manzo yayi amfani da kalmomin a matsayin haka, yace aqra halqa ma'ana aqra min al-aqri, kaga aqru din akwai shi'umi a ciki, halqa kuma min al-halqi makalewan abu a makogoro, kaga da abubuwa ne marasa dadi. To shine yayi amfani da kalmomin. To bayan ya faɗi wannan ne sai yace atafat yawman nahari kila nam, aka ce ai ta yi tsawafi yawman nahari, kala sai ya ce infiri, to in kuwa haka ne ki fita tare da mu, ana ba za mu jira ki ba, kawai ki shirya mu fita tare gaba daya. to wannan shine akwai kalmomi da yawa da jumloli na larabawa wanda ba zahirin su ake nufi ba in suna wani abu ne ya faru suke fatan sa ka gane ga wani misali a Hausa kai wani ne yayi aikata kaza kamar kalmar kai din nan shi ba Hausa ya riga ya san dan me mutum ya faɗi haka irin su sakilatka ummuka irin su taribat yadaka ka gane ba su da asalin ma'ana suna faɗan shi a matsayin karin magana ko wani abin mamaki ko wani abin da ba a so ya wakana ya wakana a irin wannan da suke faɗan sa suna kiran wannan a ilimin balaga kinaya ma'ana lafazin da ba zahirin sa ne ma'anar sa ba lafazin da ka gani ba shine ma'anar sa ba misali kaman walam ma su kifa fi aidihim wa ra'aw annahum qattalu kadan zaka fassara lafazin walam ma su kifa fi aidihim yayin da aka jefa wani abu a hannayen su kaman wannan abun ka shimfida hannunka da jefa shi ciki shine zahirin magana wannan ma su kifa fi aidihim amma su larabawa a gane idan a suka ce lamma su kifa fi yadihi ko lamma su kifa abun nan fi yadaihi suna nufi lamma nadima yayin da yayi nadaman abin da ya aikata me yasa ya aikata kaga lafazin daban ma'anan daban haka nan wa imra'atuhu hammalatul hatab matarsa hammalatul hatab me zahirin kalimar hammala wato mu'annas ne hammal hammal dan dako hammala hammalatu yar dako kenan hammalatul hatab yar dakon itace wacce take dakon itace daga jeji take shigo da shi gari to ba wannan ma'anan ake nufi ba a gane saboda hindu ce ake nufi ba matar Abu Lahab ɗaya daga cikin manyan jagororin Makka yanzu zaka sawwara cewa matar sarkin garin nan za ta jeji ta yi itace ta shigo da shi eh to saboda haka hammalatul hatab din larabawa suna gayawa mai annamimanci mai shige da fice mai fane-fane ko mai fane-fane ma azuma ya dau maganar wannan ya kai can ya je na shi ne laraba suke cewa namijin hammalul hatab namacin hammalatul hatab wani lokaci su takaita su ce hammal fulanun hammal wasu ce fulanatu hammala to wannan duka kinaya ne shi yasa idan mutum bai karanta larabci ba zai na kurakurai a kalmomi irin wannan ya fassara kalmomin a yarensa kawai alhali abin da su suke nufi daban a kowanne yare kuma akwai irin wannan a kowanne yare akwai irin wannan wannan shi ne sai hadisi na gaba an Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhuma kala amara nasu an yakuna akhiru ahlihim أو أمر الناس أن يكون آخر أحدهم بالبيت إلا أنه كفف عن المرأة الحائض يأتي أو مرتبط عنه يكسن كرشان أحد واتو يزمنتو دلائك كعبا معنى أبو نكرشي دسكر بودشي يزمو دلائك كعبا معنى in aka ce yau za ku je Jidda to a karfe nawa ne za a fita aka ce karfe biyu ne to lalle ka je ka yi dawafi daga zuwanka kawai ɗauka jaka za a yi a sa a mota a tafi Jidda shi ne za ka yi tawafin wada'i kenan illa annahu kufifa 'anil mar'atil ha'id sai dai mata da take da al'ada bi haila to an mata afuwa saboda haka ba sai ta je ta yi tawafi ba kawai za ta iya tafiya ba tare da karshen ahadinta ya zo da dakin Ka'aba ba an ce a kufifa 'anil mar'atil ha'idi mun sha bayanin duk wani abin da sunan da ba a samu a namiji to amma ta ba a sa musu alama gane al mar'atul ha'idu zaka ce karka ce al mar'atul ha'idatu saboda babu namiji mai haila haka zaka ce al mar'atul hamilu al mar'atul hamilu karka ce al mar'atul hamilatu saboda babu namiji mai goyon ciki ka gane haka kalmomi irin wannan wanda ba a samun su a maza to a lokacin in aka kawo su a mata ba a sa alama ta ta'anisi misalin kace al mar'atul hamilu kana nufi mace mai ciki ne amma in ka sa ta al mar'atul hamilatu kana nufi mace yar dako kenan kake gani ma'ana kalmomi ne mu'annasai ba a sa musu alama saboda a irin abin ba a samu a namiji yana ɗaya daga cikin wuraren da ake samun kurakurai a larabci haka na al'anis matar da zamanin aurenta budurwar da zamanin aurenta ya wuce yanzu a al'adance misali ya mace in ta kai shekara 15 zuwa 16 ake aurar da ita sai budurwa ta zauna shekara 30, 35, 40 ba ta samu miji ba to sunanta anis ba a samu a namiji to saboda haka ba zai yi ka ce al'anisatu ba to irinsu ne a nan da yawa mun sha bayani a kai a wasu karance-karancen mu lokaci ya yi za mu tsaya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala
wani ya yi ko da tambaya cewa mutumin da ya yi layya kafin ya yi aski yana da ladan sunna
kamar ya yi layya kafin
ma'ana bai je haji ba a nan yake zai yanka layya sai layyan kafin ya yi aski wai
a bayan aski ne layya
abin da ya rubuta kenan
shi na ji akwai karatun da muka yi baya nan a nan ai mun yi karatu hadisin Aisha ta ce da kanta ta tufka kala'idin hadaya na manzo sallallahu alaihi wasallam sannan ba ta ga ya bar wani abu daga cikin abubuwan da masu aikin hajji suke bari ba yadda na fahimta yana nufin ya ji ana cewa idan mutum yana so ya yi layya to idan watan zulhijja ya kama kar ya yi aski kar ya yanke farcensa wannan ya ji yawa shi yake nufi saboda haka Aisha ta ce ta yi wa manzo a tufkar kala'idin hadayarsa ya kora makka daga madina sannan ba ta ga ya bar mahazuraci ba saboda haka hadisi ne na Hafsa wanda hadisin Aisha wajen tarjihi ya fi shi saboda haka don kayi niyyar layya ba za a hana ka yin kai farce ko kuma haske kanka da abin da ya kama da wannan ba